ربنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga dake nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na ran Alhamis yau 26 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 wanda kuma da biyar ko to nayi gaggawa kenan yau 25 ga watan Ramadan hijiran Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 wanda kuma yake daidai da 30 ga watan 5 miladiya ta 2019 a wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna cikin tafsiri suratul taha kuma mun kwana akan fadar Allah subhanahu wataala man arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma a gurguje zamu ansa dan daga cikin tambayoyin da muka samu a wannan yana tambaya ya halatta ba wa dansa zakka wanda ya balaga kuma yana da gidan kansa a duk wani wanda ciyar da shi yake wajibi akan kafa zaka ba shi zakka ba amma idan ya bal wato ya zama wato magidancin kansa yana da gidansa yana da sana'arsa ba akan kai dogara ba babu laifi kana iya ba su zakka amma idan yana karkashin ka kai kake daukan nauyin cin sa da shan sa bai fita daga kulawarka ba to ba zaka dau zakka ka bashi ba amma yanda ya fita daga kulawarka ya zama yana tsaye da kafafuwansa kuma yana cikin waɗanda suka cancanci a ba su zakka kana iya ka bashi koda kuwa kai ka haife shi a wannan yana tambaya game da addu'ar shiga kasuwa la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu hazuwa karshe cewa ya ji wani malami ya ce hadisin bai inganta ba haka ne hadisin bai inganta ba so zaka shiga kasuwa wato cewa zaka karanta wannan addu'a ka samu lada miliyan wannan duk ba gaskiya bane hadisin yana da rauni sosai kasuwa kamar ko ina ne da zaka shiga da sunan Allah ba laifi amma ka kaddara cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace ka ce haka kuma ga ladan da zaka baka shine ake magana akan sa so bai inganta wannan bai inganta ba wannan yana magana tambaya ne akan cewa yana da mai masa kiwo wanda yake yana kiwata masa shanu yana fita da su zuwa kudu to wajen dawowa da shanun barayin shanu suka tare shi garin kokarin ba su bawa dukiyar da yake tare da ita kariya har suka kashe shi a gurin to shi da yake tambayar cewa zai kafara ne saboda dukiyarsa a da garin kare dukiyarsa a kashe shi babu magana kafara domin ba shi shanu su je su fita da shi ya je kiwo ya dawo ba abu ne mai kisa ba abinda za ka yi kisa na kuskure shi ake wa kafara wannan kuma wani abu ne wanda wasu ne can suka yi kisan saboda haka su za su ɗauki nauyin abinda suka yi na kisa amma kai babu abinda za ka yi masa face addu'a Allah ya gafarta masa kuma Allah ya sa su cikin shahidai ya haddace sunayen Allah shin zai iya yin tawassuli da sunayen Allah kware ko Allah shi yace kai tawassuli da sunayensa wallahi al-asmaul husna fad'uhu biha Allah yana da sunaye mafiya kyau ku roƙo shi da su saboda haka zaka yi tawassuli zaka karanta zaka yi tawassuli da sunan Allah shine yayin da ka roƙi Allah wata bukata ka hada bukatar ka da wannan sunan nashi arziki ne ka hada shi da ar-razzaq Allah kai ne ar-razzaq ibn kaza in gafara kake ne Allah kai ne mai gafara kai mun kaza in wata kyauta ko wani baiwa kake ne man ubangije maka Allah kai ne al-wahhab kai mun kaza wato ka hada sunayen sunan da zaka dauka ya tafi tare da bukatarka rahama kai ne arhamur rahimi ne ya ubangiji kamun kaza shine tawassuli da sunayen Allah wanda yake cewa akwai wani malamin tafsiri da ya ji ina kiran sunansa da Sa'idi duk da shi ya ce Sa'idi ni ba na cewa Sa'idi ba wani wanda ke cewa Sa'idi ko wanda ke cewa Sa'idi ke cewa ya ga a littafin an rubuta Sa'idi to wanne ne daidai ko kuma wani ne daban shi din ne dai wanda kai kace cewa Sa'idi shi ne ke cewa Sa'idi duk mutum ɗaya ne abin da yasa nake cewa Sa'idi da yawa akan ce Sa'idi din ba wai ba a faɗa ba ana faɗa amma dai su usrar wato su ƴan gidan abinda suke kiran sunan kenan Ibnu Sa'idi haka suke kiransa da Sa'idi wannan akwai malamin mu Sheikh Abdul Razzaq Abdul Muhsin Al-Abbad yayi rubutu a kansa kuma shi yake gaya mana wannan yayi rubutun sa na master din sa akan shi wannan malamin yayi Abdulrahman Ibn Nasir Sa'idi ke cewa su usrar haka suke faɗa to kaga kuwa suna daga masu sunan ya kamata a ji ko da kuwa ga abinda wasu suka fi faɗa to shi yasa ka ji nima ina faɗar sa a hakan amma akan ce Sa'idi din wasu sukan faɗa hakan kuma ba kuskure bane amma dai yafi su masu sunan Sa'idi suke cewa yake cewa na yi lacca akan Muawiya shekarun baya kuma an ce ana so a yi racca a kan Yazidu ɗan Mu'awiya amma kuma har yanzu ba a yi ba saboda haka suna son su tsan matsayin Yazidu a wurin malaman sunna yawanci a karatuttukanmu mun yi magana a kan Yazid cewa ba sahabi ba ne ba wani malami ba ne cikin tabi'ai ba kuma wani wali daga cikin waliyan Allah ba wani wanda ya shahara da ibada ba ko da zuhudu ɗaya ne daga cikin sarakuna yana da alkhairinsa kuma yana da laifuffukansa a karatunmu na alwasiyatul kubra inda watakila shi mai tambayar yana bibiyar karatuttukan da muka yi a baya akwai karatun alwasiyatul kubra wanda mun yi shi tun kafin mai laccar Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu a ciki Ibn Taymiyyah ya magana akan Yazid kuma mun yi magana a lokacin faffada akan shi wanda za ta iya kasancewa tamkar lecture din shi saboda haka in kana son ka ji bayanai kana iya komawa wannan karatuka za ka ji amma dai a dunkule ka sani cewa shu ahlus sunna ba su ɗauki Yazidu matsayin sahabi ba ne ba su ɗauke shi cikin malamai ba ba ka taɓa ji ana karatu aka ce ga wata matsala ga abin da Yazidu ya faɗa ba ko ka taɓa ji ba wanda ya taɓa gaya maka haka ba cikin malamai ba cikin al'ubbad az-zuhad da ake tarihinsu masu gudun duniya ko masu wani Allah yana da cikin malik ne min mulukil muslimina sarki daga cikin sarakunan musulmi akwai ta wani bangare ayyukansa na alkhairi akwai kuma ta bangare manya-manyan laifuka da ya yi irin kai wa madina hari irin kuma abin da ya faru a lokacinsa na kashe sayyidina hassan da wasu daga cikin ahlul baiti wanda malamin abin nan sunna duk sun rubuta wannan yana na rubuce babu wani wanda ya taɓa ɓoye wannan labarin saboda haka shi ma ɗaya ne daga cikin sarakuna wanda za a samu suna da alkhairi kuma suna da sharri al'amarinsu yana ga Allah subhanahu wataala sun kai ga abin da suka aikata annabi yana cewa la tusubbul amwat fa innahum qad afdhu ila ma qaddamu kar ku riƙa zagin matattu yanzu sun je sun yi iski abin da suka yi saboda haka tsakaninsu ne da ubangiji tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha ma iktasabat wa la tusaluna amma kanu ya'malun al'umma ce ta riga ta wuce abinda suka yi na alkhairi na tare da su abinda suka yi na laifi yana tare da su ku dai ba za a yi muku tambaya game da abinda suke aikatawa ba wannan shi kuma yana tambaya ne game da wani ragonsu ne wanda suka same shi wato sai yake cewa mun same shi kamar yana da rai kamar ya mutu sai muka yanka ya yi jini amma bai shura ba to ba samun jinin shi ne yake nuna yana da rai ba, dan ka yanka shi kaga jini ba shi yake nuna ka yanka abu mai rai ba. A wannan shure-shuren zai nuna maka yana da rai in har da mai rai ne, wani abu mai rai aka dora masa wuka ai za a gane cewa yana da rai ko ba da rai, har ka dora masa wuka ga mai shura ba kuma ka ci gaba da ta ba wai mai rai ka yanka kayan ka mushe. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشوتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري وانكم يبجريوا littafina fa inna lahu ma'ishatan dhanka, to lalle yana da rayuwa mai tsananin kunci. Wa nahshuruhu yawm alqiyamati a'ma, za kuma mu tashe shi ranar gobe kiyama yana makaho. Qala, yace rabbi lima hashartani a'ma, ya ubangiji na saboda mai ka tashe ni makaho. Wa qad kuntu basira, alhalin na kasance ina gani tar. Qala kadhalika atatka ayatuna, ce haka nan kamar haka ne ayoyinmu suka zo maka. Fa nasitaha, sai kai watsi da su ka manta da su. Kazalika da yawmatun sa, kai ma kamar haka ne a yau za a manta da kai. Mun yi bayanin abinda kalmar fa inna lahu ma'ishatan dhanka yake nufi, wato wanda ya bijire wa littafin Allah, ya bijire wa karantarwar annabawa, to zai gamu da rayuwar kunci a duniya, zai gamu da rayuwar kunci a barzahu, zai kuma ga rayuwar kunci a lahira. Allah ce wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma, za kuma mu tashe shi makaho ranar gobe kiyama. Malaman tafsiri sun yi sabani wajen tantance wani irin makanta ce ake nufi anan. Ana nufin makanta ta basira ko kuma ana nufin makanta ta gani, wato zai zama baya gani ranar gobe kiyama ya tashi makaho. Da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa ana nufin makanta ta ido, wato zai waye gari makaho baya gani, dulun baya abin da yake gani. Akwai daga cikin malamai cikin sahabbai, akwai Ibn Abbas ya yi wannan fassarar, haka nan a cikin malaman tafsiri Ibn al-Qayyim, abin Ibn Kathir, Ibn al-Qayyim, Abdurrahman Ibn Nasir al-Sa'di da Shanqiti, duk sun tafi akan cewa ana nufin makanta ta idanu. Har ma Shanqiti yana cewa a cikin ayar akwai alama da take nuna cewa makantar idanu ake nufi, ba makanta ta basira ba. Wato saboda Ubangiji subhanahu wataala a ciki ya ce shi wannan da za a tashe shi makaho, zai ce wa Ubangiji qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, za ka tashe ni makaho alhalin ina gani. An san cewa wannan ya nuna cewa ganin da yake nufi na ido ne, ba gani na basira na zuciya ba, tunda kafiri a duniya abinda zuciyarsa a makance take. Ba zai ce a lahira a duniya yana da basirar ganin hujjojin Allah da gaskiya ba, yana nufin ganin ido. Yanzu kuma gashi an tashe shi makaho. Wasu kuma suka ce ana nufin makanta ta basira, ba makanta ta abin nan ba, wato yana nufin rashin ganin hujja a nan duniya. Ya saba yana kare kansa, duk abin da aka zo mashi da shi na gaskiya ya san bai zai faɗa, ya yi watsi da wannan gaskiyar, ya aiki da ita, zai yana da wani uzuri da zai bayar. Amma ka je lahira sai ya rasa mai zai faɗa ya kare kansa. Wannan hujjar da ya saba bayarwa a nan duniya, to a lahira sai ya neme ta ya rasa, domin komai zai fito masa ƙarara. Suka ce wannan shi ake nufi da makanta a nan, ba makanta ta ido ba. Ya ce wa qad kuntu basira, yana nufin a duniya yana da basirar da zai kare kansa, da hujjar da zai kawo ya ƙi gaskiya, amma a nan ba shi da abin da zai iya kawowa na ƙin gaskiya. Wannan shine abin da suka faɗa, suka ci sauran Qur'an da aka kawo makanta irin wannan, ana nufin makanta ta basira. Fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, ba idanuwa ne ke makancewa ba, a'a zukatan da suke cikin kiraza suke makancewa. Abinda yasa suka tafi akan cewa makanta da ake nufi anan, ana nufin makanta ta basira ba ta ido ba, suka ce saboda alqur'ani ayoyi da yawa sun nuna cewa kafirai za su gani tar a lahira, domin za su ga wuta. Asma' bihim wa absir yawma ya'tunana, yace wa kai mamakin jin su, kai mamakin ganin su ranar da za su zo mana. Allah ce za su zo suna ji suna gani, yayin da za su ga hujja tar, yayin da za su ji gaskiya tar a ranar gobe kiyama. Kaga Allah ya tabbatar musu da ji da gani a ranar gobe kiyama. Ce laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid, ka kasance a duniya kana cikin gafala gabarin wannan, sai gashi yanzu mun bude maka, mun dauke maka, mun yaye maka wannan murfi da ya rufe maka ido. Fabasaruka al-yawma hadid, ganinka a yau wato mai karfi ne, mai kaifi ne, kana ganin komai. Wagije tabbatar da cewa za su gani. Thumma la tarawunna la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha aynal yaqin, yace tabbas za ku ga wutar jahannama, kuma tabbas za ku ganta gani na sakankan cewa. Allah ce wa tarahum yu'raduna 'ala alayha khashi'in min adh-dhulli yanzuruna min tarfin khafi, zaka gansu ana shanya su akan wuta, ana bujiro da su akan wuta, wato kafirai. Khashi'in min adh-dhulli, sun kaskantar da kansu saboda wulakanci, saboda kaskanci da suke ciki. Yanzuruna min tarfin khafi, suna kallo a sace. Wagije tabbatar da cewa suna kallo, suna gani. Yanzuruna, suna gani. Inda a ce ba sa gani, Allah ba zai ce yanzuruna ba. Haka ne yawma yud'una ila nari jahannama da'a, hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun, afasihrun hadha am kuntum la tabsirun. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ranar za a hankada su zuwa wutar jahannama da karfi, a ce da su hadhihi an-naru allati kuntum biha tukadhibun, wannan ita ce wutar da ku kasance a duniya kuna karyatawa. Allah ce afasihrun hadha, a ce da su to wannan ma yanzu sihirin ne, a rufe muku rufa'ida ne aka yi muku. Am antum la tusirun, ko ku ba kwa gani ne. Wato ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa yanzu gata nan suna ganin taɓaro-ɓaro. Cewa ra'al mujrimuna an-nar fa dhannu annahum muwaqi'uha, masu laifi manyan laifuka suka ga wuta, suka tabbatar cewa za su auka mata. Walau tara idh yara alladhina zalamu al'azab, za ka gani ranar da azzalimai za su ga azaba. Saboda ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da cewa walau tara idh yarawna al'azab anna alquwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul azab, ubangiji ya tabbatar da cewa za su gani. To suka ce to tunda kaga ubangiji ya tabbatar da cewa kafiri zai yi gani tar, zai ga jahannama a ranar gobe kiyama, kaga ashe makanta da ake nufi anan lima hashartani a'ma, yana nufin makanta ta zuci, ta basira, ta rasa abinda zai faɗa. Yanzu ya ga hujjarsa duk ta ƙare, saboda haka yanzu ba shi da abin faɗa, shi ne yake cewa lima hashartani a'ma. To wasu suka ce a'a, ai anan siyakin yana nuna cewa ana nufin makanta ta ido ne. Saboda mai, saboda ya ce wa ƙarkuntu basira, ba zai ce yana da basira ta ya gane ba, tunda a yanzu ya riga ya ga cewa ashe duk abin nan da yake kai a duniya da ake gaya masa gaskiya ne, kuma abin da yake kai ƙarya ne. Saboda haka ba zai dawo yana cewa Allah ai da ina da basira ba, wace basira yake da ita yanzu? Ai ba magana ya kawo batun basira. Saboda haka yana maganar ido ne, ba maganar abin nan ba. Kuma ƙarshen aya ce kazalika atatka ayatuna fanasitaha wa kazalika al-yawma tunsa, haka ayoyinmu suka zo maka kai ma kai buris da su. Wato ka gani, ka ƙi gani, kana ganin ayoyin gasu nan, ga hujjoji nan, wani lokaci mu annaba ma su nuna mu'jizozinsu, amma ka nuna kamar baka gani ba. Saboda haka ka zama da kai da wanda bai taɓa gani ba, kuka zama ɗaya. To haka kai ma a yau za a yi maka mu'amala irin yadda kai wa ayoyinmu mu'amala, kai ma a yau irin wannan mu'amala za a yi maka, a yi maka sakamako daidai da aikinka, gwargwadon aikinka. Aljaza'u min jinsil amal, kamar yadda ka makance ka ƙi ganin ayoyinmu, to a yau za ka tashi makahon, za ka tashi duɗin baka ganin komai. Kamar yadda kai watsi da ayoyinmu a can, haka kai ma a yau za a yi watsi da kai a baka a cikin jahannama. Kuma ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da cewa za a tashi kafirai a makafi. Ubangiji subhanahu wataala yana cewa man yahdillahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahum awliya min duni wa nahshuruhum yawm alqiyamati umyan wa bukman wa summa. Ubangiji subhanahu wataala ya ce wanda ya shiryu shine shiryayye, wanda kuma man yahdillahu, wanda Allah ya shiryar fa huwa almuhtadi, to wannan shine shiryayye. Wa man yudlil, wanda kuwa Allah ya batar, lati falan tajid lahum awliya, ba za ka saman musu majibinta ba min dunihi ba Allah ba. Allah ce wa nahshuruhum yawm alqiyamati ala wujuhihim umyan wa summa wa bukma, umyan wa bukman wa summa. Ubangiji ya ce za mu tattashe su ala wujuhihim, akan fuskokinsu ranar gobe kiyama. Wa nahshuruhum yawm alqiyamati ala wujuhihim, ranar gobe kiyama za mu tashe su akan fuskokinsu, umyan wa bukman wa summa, suna makafi, suna bebaye, suna kuma kurami. Saboda Ubangiji subhanahu wataala zai tashe su da irin wannan sifa ila iyaka alkiyama zango zango ce, akwai zangon da za a hana mutane magana la ya takallamuna, akwai kuma zangon da za a bar mutane su yi magana har ma su rika cewa ya haka ya haka, kamar nan rima rima hashartani a'ma wa qad kuntu basira, anan gashi yana magana wani goyi ba ta ti la takallamu nafsun illa bi idni. Saboda haka akwai zangon da za a tashe su da idanunsu a nuna musu wutar su ganta, ko kuma zangon da za su tashi za su ga kansu, za su ga kansu makafi. Wasu suka ce za a fara tashin su makafi, wasu suka ce a'a da idanunsu za a tashe su, har ma za su karanta littafin da aka ba su, iqra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba, a ba su ma littafin su a hannunsu a ce ku karanta. Mun da suna makafi za su ce ya Allah to ka rike ka cire idan, me za mu karanta kuma, za a ban musu ido sai duk an gama wannan. A lokacin da za a ci to a je a tsallake siradi, a lokacin kuma sai idan ya dauke didim, kuma sai a tafi da su sai an je da su gaban jahannama sai kuma a bude sai kuma su ganta. Saboda haka suka ce zango zango ne, akwai inda za a buɗe musu idanun nasu a bude, akwai kuma inda za a rufe idanun, akwai kuma inda za a bude idanun. Saboda haka kowanne akwai shi, haka anan shi kafiri yana kururuwa ne, yana mita ya akai Ubangiji subhanahu wataala ya yi masa irin wannan, ya tashe shi makaho, bayan kuma shi mai gani ne. To shi ne Ubangiji subhanahu wataala ya gaya masa ai aljaza'u min jinsil amal, abinda kai ne yau kake girba, irin aikin ka ne yau kake gani, a can haka ka nuna kanka kaman makaho, ana ta nuna maka kana kawar da kai baka so ka gani. Saboda aka yi maka sakamako da irin wannan a yau ka tashi wannan a cikin irin wannan yanayi, gashi makaho duɗin baka ganin komai. Haka nan a can an baka ayoyi, an karanta maka ayoyin Allah, amma da kai da wanda bai taɓa jinsu ba duk ɗaya ka sa ƙafa ka take kai watsi da su, to kai ma a yau haka za a yi watsi da kai a cikin wutar jahannama. Allah ka kiyashe mu. Cikin kazalika atatka ayatuna, kamar haka ne ayoyinmu suka zo maka, littafin Allah ya zo maka, amma ka ƙi yin imani da wannan littafi, ka ƙi tsayawa ka yi tintintini game da abin da wannan littafi ya zo da shi na shirya. Saboda haka ka kawar da kai, ka bijirewa aiki da wannan littafi, kamar yadda Allah subhanahu wataala yake gaya mana cewa kafiri bijirewa littafin Allah da manta littafin Allah dai shi ne kafircewa littafin Allah ɗin, da ƙin yarda da cewa wannan littafin shirya ne, littafi ne wanda zai ja masa jagoranci zuwa ga sanin Allah, zuwa ga sanin shiriyar Allah, yayi kafirce da wannan bai yarda ba. Allah yana cewa tabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al'adhabu waqtatan wa antum la tash'urun an taqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi janbillah wa in kuntu lamina as-sakhirin aw taqula law anna Allah hadani lakuntu min al-muttaqin aw taqula hina tara al'adhab law anna li karratan fa akuna min al-muhsinin bala qad ja'atka ayati فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. الله يجي واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم كو بما في كان ابين da aka saukar muku daga ubangijin shine littafin Allah sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ku bi littafin Allah ku rike sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam min qabl an yatiyakum al'adhab baqtatan tun gabanin azaba bata zo muku ba ba shiri ba tsammani ta zo muku ba zata ba zato ba tsammani wa antum la tash'urun alhalin ba ku sani ba an taqula nafsun dan wani har wani rai ya zo yana cewa ya hasrata ala ma farratu fi janbillah ya kai cuna ya nadama ta a bisa sakacin da ne game da haƙƙin Allah in kuntu lamina as-sakhirin lalle ni na kasance a ranar a duniya ina cikin masu yin isgili ana karanta ayoyin Allah ko na ga masu addini muna musu izgili muna musu dariya muna kiransu da sunaye daban-daban haka na zamo a hauta kola lau an na likarratan ko kuma ran rai ya rika cewa wato mutum ya rika cewa ina ma a mayar da ni duniya a kuna min almuttaqin sai in zama cikin masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah aw taqula hina tara alazab ko kuma rai ya rika cewa lokacin da ya ga azaba law anna li karratan ina ma ina iya komawa fa akuna min almuhsinin in zama cikin waɗanda suke masu kyautatawa wato ya kasance yana da dama ina ma ya zama law anna Allah hadani لكنت من المتقين انما ubangiji ya shirye ni na sai in kasance cikin masu takawa aw taqula hina tara al'azab law anna li karratan fa akuna min almuhsinin ko kuma lokacin da yaza azaba rika cewa ina ma za a dawo da duniya in zama cikin masu kyautatawa Allah ce bala ila haka ba za ta samu ba bazai yu ba fafau qad ja'atka ayati ayoyi na ai sun zo maka an karanta maka littafin Allah an karanta maka sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam fa kadzabta biha amma sai ka karyata wastakbarta kai girman kai kunta min alkafirin ka zama cikin kafirai saboda ka shi kaga ma'anar atatka ayatuna fanasitaha shine karyata ayoyin Allah da yin burus da su da kafirce musu da yin girman kai da kin karbar su wannan shine abinda ubangiji subhanahu wataala yace kafiri yayi a nan duniya cewa kazalika alyawma tunsa kai ma kamar haka yadda ka manta ayoyin Allah a duniya baka yi aiki da su ba to haka nan kai ma a ranar lahira haka za a yi watsi da kai a barka a cikin azabar Allah ibn kathir a cikin tafsirin sa yana cewa ailan ma arata an ayatillah wa amaltaha muamalata man lam yadhkurha kamar yadda ka bijirewa ayoyin Allah a nan duniya ka rika mu'amala da hujjoji da za a rika baka kamar ma wanda bai san su ba kamar ma wanda bai taba jin su ba ba'da balaghiha ilayka tanasaitaha bayan an isar maka da su amma kai sha kula ta bangaro da su wa aratta anha wa aghfaltaha ka bijire musu ka gafala kamar ma baka taba jin su ba kadhalika nu'amiluka al-yawma mu'amalatan man yansak kai ma haka a yau za mu maka mu'amalar wanda ya manta da kai wato idan ka share ayoyin Allah a duniya haka nan kai ma yau za mu share ka ce fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadu a yau za mu manta da su kamar yadda suka manta da haduwar yinin su ta yau wannan yinin nasu na yanzu wa ma kanu bi ayatina yajhadun da abinda suka kasance suna yi na jayayya da ayoyin Allah haka abinda ake nufi da annisyan anan ba ana nufin ka karanta abu ka manta ba wannan wani abu ne da ubangiji subhanahu wataala ya halicci dan adam da shi na mantuwa ba za a kama shi da abin da yayi na mantuwa ba rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ba irin wannan mantuwar ake nufi ba ana nufin al-i'rat wa tarku al-amal ana nufin bijirewa da kin yin aiki da abin da ka ji idan mutum ya taba jin abu an karanta masa amma saboda rashin daukan abin da muhimmanci ya bijirewa abin ya ki aiki da abin da yayi to wannan koda ya haddace abu yana kansa sunan shi abinnan wannan abin da ya sunan shi nisyan ba wai dan ya baya iya tunawa ba a'a koda yana iya tunawa inda ya bijirewa abu to shi yake magana akan sa to ina kuma ga wanda gaba ɗaya shi ya ji amma ya kwata-kwata ya watsar ba wai kawai watsarwa ta aiki ba hatta ma ta tunawar baya tunawa babu shakka wannan shi yafi cancanta da suka a nan wanda zai karanta alkur'ani ya manta wannan baya ba zai shiga cikin wannan ayyuka ba shi ake nufi a kai ba ka ɗauka ana nufin kazalika atatka ayatuna fanasitaha haka wanda ya karanta alkur'ani ko ya haddace alkur'ani ko ya haddace wata sura ko wani izo alkur'ani in ya manta shi ma ya shiga kazalika atatka ayatuna a'a ka hada ayar gaba daya da farkonta da karshensa ka hada ta da farkonta da karshenta shine ma'anarta farkonta me yace man a'rada an dhikri wa na al-i'rad shine abinda wannan kalmar annisiyan ta kunsa don haka ba ana nufin wanda ya karanta alqur'ani ya manta ba akwai mantuwa ta dabi'a wanda wannan tana yiwuwa a same ta tare da kowa sanan qur'ani uka falatansa illa ma sha Allah akwai mantuwa ta dabi'a tunda ya karanta abu kuma manta akwai mantuwa ta sakaci da rashin kulawa ya karanta lokacin yana yaro yana karami ubansa ya tura shi makaranta ya sa shi a islamiyya an yi karatu a ƙarshe ya zama gawurtaccen dan siyasa ko ma'aikacin gwamnati ko kuma dan kasuwa, saboda abubuwa sun shiga gaban sa, baya karanta alqur'ani, baya sauraron alqur'ani, baya komai, ya tattara ya ajiye. To wannan kaga sakaci ne, sakaci ne da abin nan, wannan yana da laifi, amma ba shi ake nufi a nan ba. Kada dai ka sashi a cikin wannan, kada ka zo ka ce ai shi Allah yake nufi da wannan, a'a, wannan shi ba mai laifi ne, kuma abin a faɗakar da shi ne a ja hankalinsa, domin wannan tahawun ne da alqur'ani, wato rashin ɗaukan alqur'ani da muhimmanci, da ya kamata ya zama yana tare da kai. Ba a ce ba za ka iya manta, za ka iya manta, wani abin yana iya bujurowa da mutum na wajibi, taƙila ya sa shi ya manta, ko saboda shugabanci, da can yana da inaya da sun ba saboda shugabancin jama'a nauyi masa yawa, kullum cikin hada-hada yake, ko kuma a'a, wasu ayyuka ne na ilimi suka sha gabansa, wannan duk za a iya masa uzuri, amma mutum gaba ɗaya tattara ya ajiye, ya watsar, baya karantawa, baya bibiyar alqur'ani, to babu shakka wannan yana da sakaci ƙwarai da gaske. Allah ce
wakadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbihi wa la'adhabul akhirati ashadd wa abqa.
Allah ce wakadhalika, kuma kamar haka ne, najzi man asrafa, za mu saka ma dukkan wani wanda ya wuce iyaka, wanda yayi barna, wa lam yu'min bi ayati rabbihi, bai kuma yi imani da ayoyin Ubangijinsa ba, wala azabul akhirati ashadu wa abqa, kuma lalle azabul lahira ita ce mafi tsanani kuma mafi dawwama. Allah ce wa kadhalika, a irin wannan sakamako da muka yi ma wanda ya bujurewa littafin Allah, ya bujurewa karantarwar Annabi sallallahu alaihi wasallama, to haka na dukkan wani wanda ya wuce iyaka wajen barna, ya wuce iyaka wajen saban Allah, ya saba wa Allah, wa lam yu'min bi ayati rabbi, bai yi imani da ayoyin Ubangijinsa ba, ana karanta masa amma bai yadda ba, to irin yadda ka ji sakamakon nan, haka shi ma za su mazami masa irin wannan sakamako, za mu masa a rayuwarsa ta duniya, za mu masa a mahshar lokacin da aka tashe shi, sana wala azabul akhirati ashadu wa abqa, kuma lalle azabar da za ta auku gare shi a ranar gobe kiyama, ashadu ta fi tsanani, ta fi tsananin raɗaɗi, wa abqa kuma ta fi dawwama, ta fi wanzuwa, ba za ta yanke ba. Wato azabul akhirati ashaddu, ta fi tsanani akan wace azaba, akan waccan da aka fara magana akan ta, man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka, to nan ma'ishatu dank, wannan kuncin rayuwa da mutum zai iya samun kansa a ciki a nan duniya, zai samu kansa a ciki lokacin da yake kabari, to wannan duk ba komai bane, so mun tabi ne, wala azabul akhirati ashaddu, azabul lahira tafi wannan tsanani, duk abin nan da aka yi magana, wancan kunci na duniya da wannan kunci na kabari, duk wani abu ne so mun tabi, ba shine maganar ba, wa azabul akhirati wala azabul akhirati, lalle azabul lahira ashaddu, tafi tsanani akan kowace irin azaba da za su gamu da ita. Ubangiji subhanahu wataala yana cewa lahum azabun fil hayatid dunya wala azabul akhirati ashaq wama lahum min allahi min waq. Ubangiji yace suna da azaba a nan rayuwarsu ta duniya, a rayuwarsu ta duniya Ubangiji zai jarrabe su da abubuwa daban-daban, mafi karancin abin da zai jarrabe su shi shine kuncin zuciya, kamar yadda muka yi bayani ta jiya, in Allah bai jarrabe su da wata azaba ba, kamar yadda ya yi wa wasu kafirai Ubangiji ya halaka su da azaba iri-iri, to amma duk wannan ba ita ce ba. Allah ce wala azabul akhirati ashaq, tabbas azabul lahira ta fi tsanani, ta fi wahala, wa ma lahum min allahi min waq, ba su da mai kare su daga Allah subhanahu wataala yayin da ya damke su. Allah na ce fa azaqahum allahu azabal khizyi fil hayatid dunya wala azabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Ubangiji ya ce ya ɗanɗana musu azabar wulaƙanci a rayuwarsu ta duniya, azaba ta wulaƙanci a duniya, su ce wala azabul akhirati akbar, amma azabar lahira ta fi girma, law kanu ya'lamuna, ina ma sun sani, da duk wani abin da ake yi da ba su yi ba. Ubangiji yana maɗa game da adawa, ya ce fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin linudhiqahum azabul khizyi fil hayatid dunya wala azabul akhirati akhza wa hum la yunsarun. duka duba irin azabar da Allah subhanahu wataala yayi wa mutanen annabi Hud adawa ya aika musu da iska mai tsananin karfi mai tsananin kara karaji ubangiji ya aika musu da ita fi ayyamin nahisat wasu kwanaki da masu shu'umi ubangiji ya ce lin nuziqahum azab al khizi fi al hayat ad dunya dan mu dandana musu azabar wulakanci a nan duniya a rayuwarsu ta duniya su ce wala azabul akhirati akhza amma azabul lahira tafi zama tafi wulakanci fawahum la yunsarun a can a lahira babu mai taimaka musu sannan Allah ya ce
afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum min alqurun yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika la ayatin li ulinnuha
Allah ce afalam yahdi lahum shin yanzu bai bayyana gare su ba kam ahlakna qablahum min alquruni al-ummunawa muka halaka a gabanin su yamshuna fi masakinihim wadanda suke shigewa ta cikin gidajen su inna fi dhalika la ayatin li ulinnuha lalle game da wannan akwai ayoyi liulin nuha ga ma'abuta hankula bayan ubangiji subhanahu wataala ya ambaci wanda ya bijirewa karantarwar annabawa ya bijirewa littafinsa ubangiji ya faɗi yadda zai tashe shi ranar gobe kiyama to anan sai yake bayanin irin azabar da ya yi wa waɗanda suka ƙaryata annabawa a nan duniya kuma a baya a cikin surar ubangiji subhanahu wataala yayi magana akan wasu da suka ƙaryata annabawan Allah kamar fir'auna da mutanansa kamar samiri da abin da ya aikata da irin azaba da ta biyo baya wanda yake nuna cewa duk wani wanda ya ƙaryata wato ya ƙaryata ayoyin Allah ya ƙaryata manzannin Allah to babu shakka abin da ya same su shi zai same su saboda haka abin da ya same su ya kamata ya zama masa izina ya zama masa wa'azi ya zama masa abinda zai sa ya shiga taitayinsa ya shiga hankalinsa kuma sani cewa wannan shi ya jawo makantar da ubangiji subhanahu wataala ya tashe shi a cikinta ƙaryata abinda annabawa suka zo da shi ya jawo zai samu kansa a cikin wannan makanta da ubangiji ya ambata ce afalam yahdi lahum ce shi yanzu bai bayyana gare su ba kam ahlakna qablahum min alquruni al-ummuna wa muka halaka gabaninsu al-ummuna wa Allah subhanahu wataala ya halaka gabanin mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam gabanin qurayshawa annabi yake ta artabu da su yake ta baba da su suke ta masa jayayya suke ta ƙaryata shi suke ta yi masa wulakanci iri-iri da tsangwama da cutarwa daban-daban ashe ba sun suna jin labarin kuma sun sani ba Allah ya halaka wasu al'ummu a gabaninsu al'ummu da yawa adawa da samudawa suna da labarin adawa da samudawa domin yamshuna fi masakinihim suna wucewa suna shigewa ta gidaddajinsu a tafiye-tafiyen da suke yi idan za su je Yaman sukan wuce ta gidaddaji ta kufai na mutanen adawa mutanen annabi Hud waɗanda suka yi rayuwa a al-ahqaf da yanki ne wuri ne tsakanin jaziratul arabiyya tsibirin larabawa da kuma yaman wanda duk zai shiga yaman sai ya bi ta wannan wurin saboda haka suna wucewa suna ga kufai na waɗannan mutane suna ga alamun cewa dacen an yi wasu al'ummomi a nan wurin don ga alamun gidaddajinsu nan ga alamun rijiyoyinsu nan ga wasu abubuwa da suke nuna cewa akwai wasu da suka rayu a gurin an adawa mutanen annabi Hud laraba ne su ma saboda ubangiji ya halaka su ai kuna wucewa kuna gagga alamun cewa kafin ku zo akwai wasu a gurin da suka rayu amma yanzu gashi nan gurin ya koma kufai babu alaman dan adam babu alaman mutum kuna wucewa nan kuna wucewa ta gidajin samudawa in za ku tafi Sham duk wanda zai je Tabuk zai wuce Sham sai ya wuce ta Madainu Salih kuna wucewa ta nan daga gurin da ake kira al'ula kuna wucewa ta nan wanda kuma kuna ganin alamun gine-ginensu kuna ganin alamun abubuwan da suka rayu a cikin su kuna gani rijiyoyin su da sauran su ashe wannan duk bai ishe ku ku dau wa'azi ba ku dau izina ku san cewa waɗannan abinda suka yi Allah ya musu haka shi ma yanzu ku kuke shi kuke yi kuma saboda haka akwai war kuma Ubangiji subhanahu wataala in yayi fushi yayi muku abinda ya musu saboda Ubangiji subhanahu wataala yana kira al'ummar Larabawa ne a wannan lokaci akan cewa su yi dau wa'azi tunda suna tafiye-tafiye suna ganin waɗanda kafircin su ya jawo musu halaka to su yi kokarin su kauce ba wannan Allah a cikin suratul sajda akwai aya makamanciyar wannan awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim min alquruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatan afala yasma'un wajin ce shin bai bayyana gare su ba al'ummuna muka halaka gabanin su yamshuna fi masakinihim suna wucewa suna shigewa ta gidaddajin su Allah ce inna fi dhalika laayat lalle game da wannan akwai ayoyi afala yasma'un su yanzu ba sa jin duk wannan bayanai da ake musu ba sa ji ana suna ji ana karanta musu cha awlam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum arsalna as-sama'a alayhim midran waj'alna al-anhara tajri min tahtihim fa ahlaknahum bi dhunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin faraka abinda ubangiji ya ba su na rayuwar duniya abinda ya ba su na karfin jiki da lafiya abinda ya ba su na ci gaba da yadda suka raye duniya suka tona ƙasa ku bai ba ku wannan ba ba ku da ƙarfi irin nasu ba ku da yawa irin nasu ba ku tona ƙasa irin yadda suka tona ta ba ba ku gina ta ƙasa yadda suka gina ta ba amma yau suna ina ubangiji ya gama da su ce awalam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin ashe ba su ga al'umma nawa muka halakar gabanin su ba makkannahum fil ardi ma lam numakkin lahum mun kafa su a bayan ƙasa yadda su waɗannan bai kaba mu kafa su haka ba Allah ya kafa Adawa ya kafa Samudawa a bayan ƙasa sun yi abinda waɗannan Laraba ba su yi shi ba wa arsalna sama alaihim midraran mun kuma saukan musu sama dumin ruwan sama mamako mai zuba da yawa waja'alna al-anhara tajri min tahtihim mun sanya ƙoramu suna gudu ta ƙarƙashin gidajensu mun ba su duniya mun ba su jin daɗi amma suka saba mana suka ci gaba da yi mana izgili suka yi ta fada da annabawan da muka aika musu fa ahlaknahum bizunubihim haka sai muka halaka su saboda laifukansu wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin muka samar da wata al'ummar bayan su saboda haka Allah yana jan kunnan su yana gargadin su cewa ku ma abinda kuke yi yanzu Allah zai iya muku abinda ya musu ba za ku fi karfin sa ba ce inna fi zalika laayatin li ulil nuha lalle game da wannan irin wannan wa'azi da irin abinda za a gani da ido da wanda za a ji labarin sa akwai gargadi akwai wa'azi akwai tunatarwa amma ga mutanen da suke da hankula su ne irin waɗannan fadakarwar za ta shiga zuciyarsu tace za ta kama tunaninsu za ta kama hankalinsu tace za ta sa su dawo hayyacinsu su amfana da abinda suke ji da ayoyin Allah wato mutumin da ba shi da kyawun hankali lafiyayyen hankali fitrarsa halittarsa da Allah ya yi shi da ita ta gurbace shi dan ya gurbata ta to wannan ba zai amfanu da dukkan waɗannan abubuwa da ake yi ba duk abin da ake karanta masa ba zai ratsa shi ba zai shige shi ba haka qad asma'ta law nadayta hayyan walakin la hayata liman tunadi walau naran nafakhta biha aba'at walakin anta tanfakhu fi ramadi shi da a ce me rai ka kirawo ta sai ansa amma wanda kake kira ba rai tare da shi qad asma'ta law nadayta hayyan walakin la hayata liman tunadi kana kiran mutacce ne haka ba ta yadda zai ansa maka walau naran nafakhta biha aba'at da wuta ka samu kake gusawa kake hurawa da sai ta kama walakin anta tanfakhu fi ramadi sai dai ka zo kana husa ne cikin toka ba za ta kama ba za ta kama ba saboda haka wanda hankalinsa yake lafiyayye fitrarsa ba ta gurbace ba ta lalace ba to wannan shi ne irin wannan karantarwa ta Ubangiji da faɗakarwa da jan hankali yake sa shi ya nutsu ya dawo hayyacinsa ya gane cewa Ubangiji subhanahu wataala kyale mutum yake yi wato abin nan talala yake masa amma ba rabuwa da shi yayi ba yumhilu wala yuhmil zai masa talala ne amma ba zai watsar da shi ba akwai ranar da in ya damke shi babu ya iya kwatarsa inna fi dhalika la ayatin li ulil duha, inna fi dhalika la ayatin afala yasma'u, wanda zai kasa kunnansa ya ji ji na mai saurari, wato na karba ji ne ya hankalta, to shine zai ga ayoyin da suke cikin wannan, kuma shine zai dauka. Ibn al-Qayyim cikin littafinsa At-Tibyan fi aqsam al-Qur'an ya kawo wannan aya, inna fi dhalika la ayatin li ulil duha, yake cewa akwai ayar da ta kai a ce a samu mutum ɗaya tak, mutum guda ɗaya wanda ba shi da wani ciri, ba shi da wani tanadi da ya yi, ba shi da jama'a tare da shi, ba shi da dukiya tare da shi, ya zo ya samu al'umma mai girma mai yawan gaske, ya kirawo su zuwa ga kaɗaita Allah, ya kirawo su zuwa ga imani da Allah, ya kirawo su zuwa ga biyayyar Allah subhanahu wa ta'ala, ya gargaɗe su azabar Allah, ya gargaɗe su fushin Allah, su kuma su haɗa kai su haɗa baki ko mafi yawancinsu su ƙaryata shi, su bijire masa, su nuna gaba da shi da ƙiyayya da shi, shi kuma ya musu gargaɗi da aƙubar Allah, aƙubar da idan ta zo babu mai iya kare su, ba kuma yadda za su iya kubutar da kansu, ya musu wannan gargaɗi su ƙi ji Allah subhanahu wata'ala, shi kuma ya halaka waɗanda suka ƙaryata wannan, ko dai ya halaka su ta hanyar ya nutsar da su a ruwa wanda aka yi Fir'auna, ko ya haraka su ta hanyar a kisfar da su ƙasa ta haɗiye su wanda su ƙarun, ko kuma Ubangiji ya aiko musu iska ko wata tsawa ta halaka su, ko Ubangiji ya shafe su ya mai da su wata halitta daban. Ubangiji duk yana yin wannan, ya yi wannan, ya yi ma waɗannan uquba. Fa kullan akhadna bi zambihi wa minhum man arsalna alayhi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna amma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ubangiji ce daga cikin su akwai fa kullan akhadna bi dhanbihim, kowannan su mun kama shi da laifin sa. Fa minhum man arsalna alayhim hasiban, wanda muka aika musu tsakuwoyi ruwar watsu, su muka halaka su kamar mutanen annabi Lut, bayan an daga su an jeho su aka yi musu ruwan ruwar watsu. Akwai kuma cikin su wanda akhazathu sayha, tsawa ce, ƙara ce ta halaka su, mutanen annabi annabi Hud, tsawa ta halaka su, annabi Samudawa kai, mutanen Samudawa, annabi Salih. A cikin kuma akwai wanda khasafat bihi al-ard, khasafna bihi al-ard, muka kisfar da ƙasa, muka nutsar da shi a cikin ƙasa kamar ƙaruna. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce daga cikin su akwai wanda muka nutsar da shi, muka dulmiyar da shi a cikin ruwa kamar Fir'auna da mutanensa. Allah ya ce Allah bai kasance wanda zai zalunce su ba, sai dai sun kasance su suke zaluntar kansu. Ubangiji ya yi ma wannan bawan Allah shi kadai wanda ba shi da kowa tare da shi, ba shi da wani shiri, ba shi da wata dukiya, ba shi da wasu makamai, ba shi da wani karfi, ya zo ya tunkari al'umma, ya yi musu wa'azi, ya nuna musu gaskiya, ya nuna musu haɗa kansu, ko mafi yawancinsu su haɗa kansu, su ƙi shi, su nuna masa gaba, su nuna masa ƙiyayya, su zara kansa kalin yaƙarsa, shi kuma ya tsoratar da su azabar Allah, kuma Allah ya saukar da azabar, ya azabta su, ya hallaka su, shi kuma wannan ya tsirar da shi tare da 'yan tsirarin da suka yi imani da shi, su kuma waɗannan da yawansu waɗanda sun ninninka waɗannan da aka tsirar, Ubangiji subhanahu wata'ala ya halaka su, ga su da ƙarfi, ga su da dukiya, ga su da 'ya'ya, duk waɗannan ba su iya musu amfani ba. Fayalaka min ayati haqqin law ihtada bihinna muridul haqq kunna hawadiya, waɗannan ayoyi ne na gaskiya, da a ce mai san gaskiya zai tsaya ya lura da su, ko su kaɗai sun isa su ja shi zuwa ga gane gaskiya. Walakin ala tilka qulubi akinnatun falaita wa in asghat falaysat wa in asghat tujibul munadiya, amma akwai rufi a cikin zukatan, saboda koda za su kasa kunnan su ma ba za su ansa ba, ba ji ne suke yi na sauraro ba. To wani al'umma da Ubangiji ya halaka, ya tsirar da wani guda ɗayan, da yawansu, da ƙarfinsu, da adadinsu, ba su iya kare kansu daga azabar Allah ba, yawansu bai amfane su ba, dukiyarsu ba ta amfane su ba, 'ya'yansu ba su amfane su ba, makamansu ba su amfane su ba, wannan shi kadai da 'yan mutanensa da ake ganin su 'yan tsirari, inna haula'i la shirzimatun qalilun, kamar yadda Fir'auna yake cewa waɗanda 'yan tsirarin mutane ne fa, su wanda ɗayan tsiraran su kuma su suka samu suka tsira daga azabar Allah. Ai ko wannan kadai ai sai zama aya, ka fahimci cewa wannan lalle tabbas yana dauke da wata gaskiya daga Allah subhanahu wataala. Duba rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ka duba da ya tashi a cikin al'ummar Larabawa, kai a cikin al'ummar duniya duka, a lokacin yace a zo abauta Allah shi kadai, aka hadu birni da kauye, aka tsangwame shi, aka nuna masa kiyayya, aka nuna masa gaba, bai daina abin da yake yi ba, bai daina kiran mutane zuwa gaskiya ba, aka kore shi daga kasar da yake, aka mahaifarsa ya fita ya zama bako a wani gari, shi da sahabbansa suka ga abubuwa iri-iri na kiyayya. Yana ta cewa mutane, Allah ne ya aiko ni, Allah ne ya aiko ni. Ubangiji subhanahu wataala ya fara bashi nasara, da shi da waɗanda suke yan tsirare suka fara samun nasara, suka fara da samun nasara har sai da aka wayi gari gaba daya, an dawo an koma a ƙarƙashin sa, ana cewa to ga mu sai da kai da mu. Ba haka yazo fato Makka ba, ya dawo muntasiran gaba daya. Aka zo suna cewa, yana cewa mai kuke zato zan yi muku, suka ce alkhairi, domin kai mai alkhairi ne, dan mai alkhairi ne, ka fito daga gidan alkhairi. Yace to la tatriba alaikum alyawm idhhabu wa antum tulqa, babu wani zargi, babu sauran kuma wani suka akan ku, ayo ku tafi duk an ba ku yancin ku. To Ubangiji ba zai yi wa wanda yake makaryaci, wanda yake masa ƙarya, ba zai masa irin wannan ba. Yana yi wa Allah ƙarya, kuma Allah ya tabashi nasara, ya tabashi nasara, ya tabashi nasara, ya ta dankufar da makiyansa, shi kuma yana ta daga shi, yana ta daga shi, kuma yana taiwa Allah ƙarya. Wannan ba za ta yi ba, ba taɓa samun irin wannan ba. Duk wanda zai ce zai yi wa Allah ƙarya, to ba inda zai ji, ko ya yi sama sai ya yi ƙasa, zai faɗo. Amma wannan sama yake ta yi, kuma gashi har zuwa yau, gashi har zuwa yau, ga addininsa ya gama ko'ina, kuma a ce makaryaci ne, ya zo da ƙarya ne, Ubangiji da ya goyi bayan shi yake ta ba wannan ƙaryar haka nasara. Har kullum addinin musulunci ƙara yawa yake, ba addinin da yake yawa kamar na musulunci, babu wani addinin da yake yaduwa cikin gaggawa kamar na musulunci. Ka duba yadda musulmin suka lalace, ka duba yadda musulmin suka watsar da karantarwa musulunci, ka duba yadda musulmin suka yi rauni, babu mai tsoronsu, sai dai su ji tsoro, su sai tsoro, ba a tsoronsu. Amma kuma addininsu ya fi yaduwa, ya kamata yadda suka zama rauna na addinin mai rauni, amma addinin masu ƙarfin shi ne yake zama mai rauni. Su kuma su kuma da suke raunin da yake addinin ba nasu bane. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yudhhirahu ala ad-din kulli walau kariha al mushrik. Shi da yake aiki, saboda shi zai yi da kansa, saboda ko musulmi su tashi su yi aikin ko kas su yi, Ubangiji yana ɗauka addininsa, da su ba su yana ɗauka addininsa. Shi yasa wasu sura suke cewa musulunci bai yana yakar duniya bai mayaka, shi kadai yana yakar duniya bai da mayaka, saboda yana ta kutsawa, yana ta shiga inda ba ka zato, musulunci yana shiga. Duk inda aka fi tsangwamarsa ya fi yaduwa a nan, ana ƙara tsangwamarsa, ana ƙara neman a san shi. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya yi wannan domin ya zama izina ga mutane. Ubangiji ya ce wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batshan fanaqabu fil biladi hal min mahis inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid. Ce al'umma nawa muka halakar, hum ashaddu minhum batshan, wanda sun fi su karfin damka, da sun fi su karfi, fanaqabu fil bilad, amma suka yi ta bincike a cikin garuruwa, hal min mahis, shin akwai matsira, yayin da azabar Allah ta dirka ko su, suna nema ina za su gudu. Allah ce inna fi dhalika la dhikra, lalle a cikin wannan akwai tunatarwa, akwai wa'azantarwa, amma gawa liman kana lahu qalb, ga wanda yake da hankali, ga wanda yake da zuciya mai hankali, aw alqassam, akwai ya kasa kunnensa, wa huwa shahid, yana halarce da zuciyarsa, sai tattaro hankalinsa guri guda, to wannan shi ne zai gane abinda ake abin nan. Wa laqad ahlakna ashya'akum fa hal min muddakir, Allah ce hakika mun halaka ire-irenku, Allah ke gaya wa Qurayshawa, hakika mun halaka ire-irenku, fa hal min muddakir, shin akwai mai wa'azantuwa, haka Ubangiji subhanahu wataala ya shimfida ayoyinsa na sama da kasa, ya shimfida ayoyinsa na littafi, wanda duk wanda zai tsaya ya karanta su, ya kalle su, ya ji su, babu shakka zai gane cewa shi ba komai bane a gurin Allah subhanahu wataala, dan da duk Ubangiji ya so da mukassa babu kubutar da shi. Allah ya mana da kyau. Ana cewa lokaci yayi za mu tsaya anan. Abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada, na kuskure Ubangiji ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.